Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 2 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake dakon kafa sabuwar gwamnati a Najeriya, masana tattalin arziki sun buƙaci 'yan ƙasa da su riƙa bin ƙa'ida wajen sarrafa tare da fitar da kayayyakin da aka sarrafa a cikin gida. Sannan za ku ji cewa majalisar wakilan Jamus ta amincewa gwamnatin ƙasar da ta aiko da wasu gwamman sojoji zuwa jamhuriyar Niger domin ayyukan horo na tsawon shekara ɗaya. Muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu, bari mu ji yadda duniyar ta yi ne.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Hukumomin bada agaji na shirin fuskantar gagarumar kaurar jama'a yayin da 'yan gudun hijira da kuma 'yan kasashen waje da ke komawa gida sama da 800,000 ke guduwa daga kasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa kasashe makwabta. A daidai lokacin da hukumomin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya da abokan hulɗar suke fuskantar matsanancin ƙarancin kuɗi. Kakakin hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta OCHA James Lark ya ce zuwa safiyar yau Talata, tallafin haɗin gwiwa na dala biliyan 1.74 da aka nema don Sudan a shekarar nan ta 2023, kashi 14 cikin 100 kadai aka samu. Ma'ana Majalisar Ɗinkin Duniya da abokan hulɗa tana da gibin dala biliyan 1.5. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da 'yan gudun hijirar Sudan 100,000 sun tsere zuwa kasashe makwabta tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun kasar na RSF a ranar 15 ga watan Afrilu. A halin yanzu dai, tashin hankali na karuwa a babban birnin Khartoum da ma kasar baki daya. Jama'a na fafutukar neman abinci, ruwa, man fetur da sauran kayayyakin masarufi, lamarin da ke ƙara yawan mutanen da ke cikin halin kakanuka yi gudun tsira da rayukansu. Karo na biyu cikin mako guda, Rasha ta kai munanan hare-hare ta sama a sassan Ukraine, inda ta kashe mutane biyu, duk da cewa Ukraine ta ce ta kakkaɓo makamai masu linzami 15 daga cikin 18 da Rashar ta harba mata. A safiyar jiya Litinin an kashe 'yan Ukraine biyu tare da jikkata wasu su 40 a birnin Pavlorad da ke gabashin kasar, amma babu ɗaya daga cikin makaman da ya taɓa Kyiv, babban birnin kasar, a cewar jami'ai. Harin na baya-baya da Rasha ta kai na zuwa ne bayan makamai masu linzami sama da 20 da aka harba ranar Juma'ar da ta gabata, da kuma wasu jiragen sama marasa matuki dauke da bama-bamai guda biyu da suka auna Ukraine. A wancan harin, makamai masu linzami na Rasha sun taɓa wani gida a Oman, wani birni mai tazarar kilomita 215 kudu da Kyiv, inda mutane 21 ciki har da yara 3 suka mutu. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira GEDDGAO da ke samun tallafi daga hukumar raya ƙasashe ta Amurka da ake kira USAID ta shirya wani taro na 'yan jaridar gidajen rediyon karkara na jamhuriyar Niger don an karar da su irin gudunmuwar da za su bada wajen kawar da rikici tsakanin mazauna karkara dangane da batun filayen noma da kiwo, musamman rikici tsakanin manoma da makiyaya. A rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bakwai ya aiko mana, ya fara da ji daga bakin Madam Asiyatu Umaru, shugabar kungiyar.
Ya kamata mu horar da jama'a animateur na radio communautaire, kowanne daga cikin su ya bada kaman animateur biyu, muna nan muna ba su horo saboda mu ba su makamai wanda za su wayar da kan al'umma bisa kai ga rikice-rikice da yake faruwa. A san da menene rikici, me ke haddasa shi, kuma rikici in ya afku menene hanyoyin da ya kamata a bi saboda a sasanta shi har abada.
Kasancewar 'yan jarida masu ƙarfin faɗa a jini, shi nasaha ake ba su irin wannan horon da zai dauke kwanaki biyu a garin birnin Kwanni ta la'akari da cewa a kowace shekara kuma a kowane lokaci fadace-fadace tsakanin manoma wa junansu sabili da jayayyar hilayen noma ko ma noma da makiyaya saboda hilayen kiyo na haddasa hasarar rayukan jama'a a sassa daban-daban. Daya daga cikin yan jaridar da suka halarci wannan taron bada horo ta bayyana min irin mahangarta da talleko game da yanda za su tunkari rikice-rikicen jayayyar hilaye da zaran sun koma wuraren nasu ayyukan.
Sunana Halima mai arziki, ma'aikaciyar radio ce ta Radio Majiya. Lalle an gayyato mu yan jarida a nan garin Kwanni, ana ba mu horo na kwana biyu. Horon nan da ake ba mu ana ba mu shi ne bisa ga yaya ne shi dan jarida idan aka ce tashin hankali ko ko rashin jituwa ya faru, ya ne zai yi ya samu shi ma ya ba da tashi gudunmuwa ta kawo kwanciyar hankali. Babban makami da muka doka a cikin wannan horo shi ne kamar idan aka ce ga rikici ya tashi, ka tambayi da farko me ya haddasa wannan rikici, me akwai kuma abin da ke ƙasa, kuma akwai ƴan ƙasa wanda ke hura huta, duk yanda za ka yi ka kashe wannan rikicin.
Da sunan hukumomin garin birnin Kwanni, Malam Abdul Nasir mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni ya gargadi ƴan jaridar da za a baiwa wannan horon da su hankalta game da horon da za a ba su saboda muhimmancin abin da ake ba su horo a kansa.
Ina kira ga musamman su ƴan jarida waɗanda aka gayyato waɗanda za a ba wannan horo cewa su mai da hankali su san abin da ya kawo su sun zo a basu horo ne. In ba su mai da hankalin su ba kenan abin da ake so koya musu na waɗannan dubaru, in ba su mai da hankalin su ba kenan ba za su samu su fahimci waɗannan dubarori ba na isar da sako zuwa ga al'umma.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da ake dakon kafa sabuwar gwamnati a Najeriya a ranar 29 ga watan Mayun da muka shiga, masana tattalin arziki, kasuwanci da cinikayya sun buƙaci 'yan ƙasar da su riƙa bin ƙa'ida wajen sarrafa tare da fitar da kayayyakin da aka sarrafa a cikin gida, tare da kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin fitar da ƙa'idojin fitar da kayayyaki don taimakawa 'yan kasuwa su ci moriyar hada-hadar kasuwancin kayayyakin halal ƙarƙashin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi na OIC. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Masana tattalin arzikin dai sun bayyana haka ne a wannan taron gabatar da wani rahoto akan matsayin da Najeriya ke ciki a sha'anin cin moriyar kasuwar kayayyakin halal na duniya karkashin kungiyar haɗin kan kasashen musulunci na OIC da kamfanin Dar Halal da wasu kamfanonin kasuwancin kasashen waje suka gabatar a birnin tarayya Abuja. Ta fuskar kasuwanci, Najeriya ita ce kasa ta 11 a jerin kasashe da ke fitar da kayayyakin halal zuwa kasashe membobin kungiyar OIC a cikin kasashen nahiyar Afrika a duniya, kamar yadda rahoton na shekarar 2023 ya nuni da cewa kasar ta fitar da jimillar kayayyakin halal na abinci, magunguna da na kwalliya da suka kai dalar Amurka miliyan 379, kuma an kiyasta damar bunƙasar tattalin arzikin halal na Najeriya ta bangaren GDP ta da dalar Amurka biliyan 1.6 a kowace shekara a cikin shekaru hudu masu zuwa ta fannin ƙara fitar da kayayyaki zuwa ƙetare, maye gurbin shigo da kayayyaki da damar samun ƙarin zuba jari kai tsaye daga kasashen wajen. Shin me ke janyo tarnaƙi ga ƙoƙarin fitar da kayayyakin da aka sarrafa cikin Najeriya ga ƙananan matsakaita da ma manyan 'yan kasuwa a ƙasar? Darakta a kamfanin bunƙasa kasuwancin kayayyakin halal tsakanin ƙasashen musulmi 56 da ke ƙarƙashin ƙungiyar OIC, Nasiru Muhammad Adamu, ya ce
makasudin shirin wannan taron shine mu fito da jadawalin abubuwan da suke kwance a cikin harkar da take tafiye da harkar kasuwanci ta halal a duniya. To akwai ƙa'idoji kafin ka kai kayan ka waje, shi yasa kullum idan an tashi kai kayan Najeriya waje sai a ce ba karwa saboda rashin cika ka'idojin ne. Amma gaskiyar magana shine mu 'yan Najeriya kullun a cikin hanzari muke. Maimakon mu zauna mu yi abin da ya kamata, kullun so muke in an taso in ce wannan za a yi to bayan da za a yi alfarma, ba zancen alfarma bane, zancen ka zauna kai abin da ya kamata kenan. Idan kai abin da ya kamata ai ba sai ne maka alfarma ba. Kudin ka ne, dukiyar ka ce, kai kuma ka san me zaka yi ta. To idan ka tsaya ka fita ka'idojin da aka shimfida, to wannan abun zai zama na kamar ka shiga ɗakin ka ka fito ne. Shiga ɗaki ma zai fi shi wahala in dai za a cika ka'idojin. Amma akwai sauran rina a kaba, saboda duk abin da za a yi dole sai akwai ka'idoji daga wajen gwamnati. Shi wannan ka'idoji da za a cika, gwamnati ce za ta fito da su, ga hanyoyin da za a yi.
Amina Ladan Baki Muhammad ɗaya ce daga cikin mahalarta taron gabatar da rahoton kasuwancin halin na ƙasashen duniya, wacce ta bayyana cewa
dama throughout my career ina aiki da mata da youth, kuma na form cooperative societies. So na zo in ga in what way can I assist them, because suna do some abubuwa da yawa. Wato dai abin da nake so shine a fassara wannan akan yaran da za su gane. Kin san abu in yazo mutane sukan dade ba su fahimce shi ba, kuma in ba fahimta ba iya amfani da shi ba. A bayyana musu abin dalla-dalla su gane abin da ake nufi, kuma yanda za su ci ribar abin. Inda in kika je kauyuka wa yake noma, mata da yara.
Shi ma jami'i daga kamfanin fitar da abinci kasashen waje na Tropical Investment Abubakar Sadiq Kasim yayi bayani akan fannin kasuwancin halal na kasashen duniya, yana mai cewa
mu dai kan mun fahimci cewa harkar halal ko kuma abubuwa da suke halal fanni ne na kasuwanci da an dade ana yin shi a wasu kasashen, amma a Najeriya kamar mun ajiye shi a gefe. Mun manta da cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe da suke da yawan musulmi a duniya, kuma musulmi halal din nan abu ne da aka sa su su yi su nema a cikin addinin su. To amma da yawa daga cikin mu ba a mayar da hankali akan wannan ba. So ya kamata mu da muke harkar kasuwanci mu fara dubawa cewa ya zamu ba ma mu yi wa 'yan kasar mu Najeriya mu ba su abin da ya dace da su ba, a'a mu dubi kasar Afirka gabaki daya, mu dubi duniya gabaki daya.
An dai fitar da rahoton tattalin arzikin fannin halal na Najeriya na shekarar 2023 ne da nufin karfafa hukumomin gwamnati, masana'antu da masu saka jari don bunƙasa kasancewar Najeriya kan gaba a tattalin arzikin halal na nahiyar Afirka da ma duniya baki daya, da kuma sauƙaƙe ƙa'idojin ciniki da dai sauransu. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Majalisar wakilan Jamus ta amincewa gwamnatin kasar da ta aiko da wasu gwamnan sojoji zuwa jamhuriyar Nijar domin ayyukan horo na tsawon shekara ɗaya a ƙarƙashin wata sabuwar rundunar haɗin gwiwar ƙasashen Turai a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Sai dai 'yan ƙasar ta Nijar na da ra'ayoyi mabambanta kan wannan mataki da ke zuwa, a wani lokaci da hukumomin Mali da Burkina Faso suka buƙaci ficewar sojojin ƙetare daga ƙasashensu saboda abin da suka kira rashin gamsuwa, wato da ƙoƙarinsu a yaƙi da ake wato yakin da ake yi da mayakan jihadin Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin sojoji 60 ne kasar ta Jamus ke shirin turowa a nan Nijar a ƙarƙashin wata runduna ta haɗakar ƙasashen Turai mai aikin bada horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci AUMPM a taƙaice. Wannan ya biyo bayan da majalisar wakilai ta yi ƙuri'ar amincewa ƙudurin gwamnatin ta Jamus a ƙarshen makon jiya. Sai dai wasu jami'an fafutuka sun yi tur da wannan tsari da suke ɗauka tamkar wani sabon salon mamayar ƙasashen yammaci. Mamba a kungiyar Alternative Espacito yayin Kakatu da Gwani na da irin wannan ra'ayi.
Manufansu ba wani su zo kaman su kawo nan da nan wani tsoro, shi yasa mu dama muna cikin wayanda ba su yarda ba ma da cewa wani sojoji wani mutum da wannan zai zo ya kudda mu a cikin wannan halin da muke ciki. Mutum 4000 bai kawo wani abun a zo a gani ba, mutum 60 ne zai kawo wani abu.
To amma a nasa bangare shugaban kungiyar Mojen Sirashi Isa na kwatanta shirin girke Dakarun na Jamus a matsayin wata alamar ci gaban da kasar Nijar ke samu a sabuwar tafiyar da duniya ta sa gaba.
Duka inda adda ƙwararrun sojawa waɗanda ke iya zauwa su horar da sojawan mu, sannan su kawo nasu sabon salo a haɗa saboda a yaƙi ta'addanci, abu ne wanda ya kamata a yaba ma. Yau jamhuriyar Nijar tana cikin ƙasashe wadda ta hulɗar diplomasiya, ƙasashen duniya sun yarda da ita.
Dama tun a shekarar 2021 kasar Jamus ke da sansanin soja a garin Tiliya da ke kan iyakar Nijar da Mali, inda ake ayyukan horar da sojojin musamman wato Force Special da zumar murkushe aika-aikar 'yan ta'addan yankin Sahel. Saboda haka shirin turo da wasu ƙarin dakaru ke haifar da kace na ce. Bubakar Iliyasu Shata da kungiyar Rotab ya ce bai ga amfanin zuwan waɗannan sojoji ba. Mun lura da yawan hare-hare da yawan asarar rayuka sun ƙaru a wannan lokaci da aka girke sojojin ƙetare fiye da a lokacin da ba sa nan. Kuma haka mun gano cewa an samu raguwar hare-hare a wuraren da suka fice fiye da lokacin da suke can. Sannan haka akwai alamun dakarun waɗancan ƙasashe da suka fito sun fi azama a duk lokacin da aka kai farmaki fiye da da. Sai dai shugaban ƙungiyar Mojen na ganin jama'a ba ta fahimci ainihin dalilan zuwan irin waɗannan sojoji na ƙetare ba. Domin har gobe al'amuran tsaron ƙasa abu ne da sojan gida kaɗai ne ke da hurumin tafiyar da shi a cewarsa.
Wai ba wasu soja baƙi za su je a daji su yi huɗa a makamacin mu, a'a, sojawanmu su ne za su ɗaukar gaba. Kenan duk sojan da ya zo komi yauni shi ƙarƙashin jagorancin sojawan Nijar zai tsayawa kuma bisa ga umarninsu.
A watan Disamban da ya gabata ne ƙasashen Turai ciki har da Jamus suka kafa sabuwar rundunar haɗin gwiwa domin baiwa sojojin Nijar horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci don kaucewa faruwar abubuwan da ke wakana a ƙasashen Mali da Burkina Faso, inda ƙungiyoyin masu tada ƙayar baya ke cin karansu ba babbaka a wani lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin hukumomin riƙon ƙwarya da na ƙasashe aminai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sallama muna bar make nan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku yi zuwa tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku yi zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga wannan sanarwar.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata. Don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo, mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausa.service@voanews.com. sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato rahoto na musamman.
Ita gwamnati kamar hukumar nan ta haifa dek ta ce ta fara aikin sake tsugunar da gidaje domin sake tsugunar da mutanen a kare din. Wane yanayi aikin yake ciki yanzu?
To muna nan dai muna saurare, amma dai a yanzu nan haka dai bamu ga komai ba.
Kana nan ba a fara gidajen ba?
Ba fara ba.
Na'am, to yanzu me ya kiran ku ga ita gwamnati?
To kiran mu da gwamnati shine muna dai muna son da Allah ya taimaka mana da inda zamu tsuguna. Don yawanci tun da wai muka taso rin nan, wayansu har yanzu ba su fita ginin gidajensu ba, wayansu matansu ma yanzu sai dai su da yake rashin aiki da kuma irin ba abun hannu haka. Wayansu mata har yanzu dai suna tare da juna, kamar mai mata biyu yanzu sai dai a ce ɗaki guda suna manajin da yara.
A can ƙaramar hukumar Kwantagora duk a jihar Niger dai, da adamanar barama an tafka asara ta dukiya mai ɗimbin yawa har ma da asarar rayuka. A yanzu ma sun ce suna zaune cikin wani yanayi na zullumi, gama abinda wasu mazauna garin ke cewa.
Sunana Haruna Nuri, ina anguwar Tukwaro Kwantagora ne. To gaskiya a halin da muke ciki dai muna ɗarɗar duk abin da ya kamata na lalacewa ne. Mun tattara kayanmu muna mai wage he ɗaya inda babu ruwan nan saboda gudun abin da muka huskanta ba da kuma huskance shi ma a bana. to abin da muke bukata gaskiya bai wuce a zo a gyara mana wannan kwalbatin ba, domin abu ne mai saukin gyarawa amma ga gwamnati, saboda idan da za a mai da shi kwalbati kamar yanda muka ga na sauran wurare yake, misali kamar Mina akwai irin shi. Fatan mu yanzu ga gwamnati za ta zo sabuwa, muna roƙon Allah ya sa hankalinta ya dawo wurin domin ta gyara mana shi mu samu nutsuwa.
Farko sunana Ibrahim Abubakar, wanda aka fi sani da Ibrahim BC. Ba gaskiya a yanzu halin da muke ciki muna hali mawuyaci, saboda hali ne wanda duk lokacin da ka kwanta idan ka ga hadari kana tunanin menene zai faru, saboda yanayin na baka tsanci kanmu yanayi ne wanda gaskiya tsakani da Allah Annabi muna cikin zulumi a kowane lokaci. To anan hakika gwani da ya zo da kanshi hannan ya jajanta mana abin da ya faru, magana na gaskiya, sannan kuma ya muna alƙawalin nan da sati uku in Allah ya bashi dama zai yashe mana wannan rafin al'umma su samu sauki. Amma sai dai tun daga wannan lokacin hakawa yanzu gani dai ban ga komai ba, magana na gaskiya, Allah ne bai kaddara da wannan lokacin ya zo ƙarshe ba, sai dai ba mu san abin da ke gaba ba.
A yanzu dai sabuwar hukumar nan mai kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya, wato Hyperdeck, ta ce ta dukufa wajen fadakar da waɗannan al'ummomi akan matsalar ambaliyar, tare da aikin samar da magudanan ruwa a wasu jihohin da ke ƙarƙashin wannan hukuma. Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri shi ne babban manajan hukumar ta Hyperdeck a Najeriya.
Muna cikin kwamiti kuma da NEMA na ƙasa ta kafa na Niger State, muna da haɗin gwiwa da muka yi da ita domin mu ƙara ƙarfafa wannan abin na jawo hankalin jama'a a kula da wannan. Muna ƙoƙarin gano wuraren garuruwan da ke da matsalolin ambaliyar ruwa ɗin nan da ke iya shiga har gidaje da garuruwa. Ƙoƙarin mu bude magudanan ruwa domin ruwa su samu hanyar da za su bi. Yawancin lokuta mutane suna rufe magudanan inda ruwa zai bi ne ta gidajensu ko kuma masana'antunsu. Shi ke sa ruwa ya nema hanyar bi da kanshi ya yi lahani. Amma mun ɗauki matakai kamar garin Fatigi, mun yi musu babban magudanan ruwa.
Fatigi jihar Kwara kenan?
A jihar Kwara. A jihar Benue shi ma mun ƙare aiki da muke na wurin kusan kilomita guda na magudanan ruwa, wanda yake bara alhamdulillahi irin hasara da ake na rayuka da gidaje ba a yi ba saboda wannan aiki da muka yi a Makodi. Sannan kuma yanzu haka wannan sati da muka shiga daga Laraba ko Alhamis za mu tafi garin Kwaton Karfe. Dan ka tuna bara an samu ambaliya da ya rufe hanya aka yi kwana da kwanaki ma ba a tafiya.
A jihar Kogi kenan ko?
A jihar Kogi kenan. To shi kuma in Allah da mun ɗauki wani aiki da za mu yi kafin gwamnatin tarayya ta yi babban aikin da ya dace da wannan wuri din, wanda zai rage irin wannan tsanani din. Ruwan da ke gangarowa daga tsauni zai iya bi ya shiga cikin rafi.
Hukumar ta Hyperdeck din dai ta ce a yanzu haka ma ta fara aikin gina wasu gidaje ga irin waɗannan garuruwa da ambaliyar ruwan ta ɗaiɗaita a jihohin Kwara, Kogi da kuma jihar Niger, kamar yadda Katikan Yawurin ya yi ƙarin bayani.
Akwai garuruwa guda biyu da ke da tsananin damuwa uku a cikin jihar Niger. Akwai Muregi, akwai Ketso, sannan akwai mutanen Zungeru da Shororo.
Yanzu su wannan ana canza musu matsuguni ne gaba ɗaya koko dai wani aiki ne ake musu?
Ana maganar canza musu matsuguni ne, amma ana farawa a hankali ne, inda ke da bukatun gidaje 200 kila sai mu fara da 50 a hankali a hankali har akai. Sannan akwai gari guda biyu a Kogi State, shi kuma akwai Mozu, sannan akwai yana nan da kaso ka gadan nan da na shiga Lokoja. In ka lura kowane shekara waɗannan gidaje da ke bakin ruwan nan suna samun cikas na rayuwa. Sannan akwai garuruwa guda biyu a jihar Kwara waɗanda yake su ma suna cikin duka-duka dai mun shirya za mu yi gidaje 250 ne wannan karo din. Mun raba su a waɗannan jihohi guda uku da ke da tsananin matsalolin da wannan abin ya shafa yanzu.
Na'am, to yanzu an fara koko dai za a fara ne?
Mun kaddamar da fara aikin a Muregi.
Kuma
ko baya ga asarar rayuka da gidaje ma a sakamakon ambaliyar ruwan ta bara, dubban manoman shinkafa ne suka tafka asara a gaban ruwan Kayinji, al'amarin da ke matukar buƙatar daukar matakin hana faruwar hakan a wannan karon. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu kuma sai labarin wato wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda aka dawo daga hutun azumin Ramadan a kakar wasannin Super League Professional ta ƙwallon ƙafa ta ƙasar da ke a makonta na 16 a Ankara tsakanin AS Garde National du Niger da Tawo AS Niger ta wutar lantarki ɗaya da nema, sai Union Sportive de la Gendarmerie National da Tawo Olympic Football Club biyu da nema, AS Police ta ‘yan sanda ta yi biyu da bi da AS Fan ta sojoji. Sahel Sporting Club ta yi banza da banza da AS Duan ta bambarin Yamai, a Kokana ta yi ɗaya da ɗaya da Espoir, yayin da Liberté ta wa GS ta wa ɗaya da nema, Urana Football Club ta garin Arlet Jihar Agadez ta wa Jangwarzo ta maradi biyu da nema. Bayan makonni 16 ana dabsawa a jamhuriyar Nijar, yanzu haka dai ta ɗaya ita ce AS Garde National du Niger da maki 35, ta biyu AS Police ta ‘yan sanda da maki 31, ta uku Union Sportive de la Gendarmerie National da maki 29, ta hudu AS Duan ta Custom da maki 28, ta biyar Urana ta Arlet da maki 25, sai ta shida AS Nijilak ta wutar lantarki da maki 23, ta bakwai AS Fan ta sojoji da maki 22, sai Liberté Football Club ta wambirin Yamai tana ta 8 da maki 18, ta tara ita ce Olympic da maki 17, ta 10 Espoir da maki 17, ta 11 GS Tawa da maki 16, ta 12 Sahel Sporting Club ta wambirin Yamai da maki 16, ta 13 ita ce Akokana ta Arlet da maki 14, sai ta 7 Jangwarzo ta Maradi da maki 7. A wasan cikin gurbi na Premier League na Birtaniya ko Ingila, Arsenal da ke matsayin ta biyu gabanin wannan wasar ta yau tana can tana dabsawa da Chelsea. Arsenal da ta ja ragamar Premier League da ƙwallon ƙafa ta bana tun farkonta har izuwa wasan na gabanin yau da Manchester City, ta yi mata kace-kace da ci 4-1 kamin ta karbe mata matsayinta na farko a teburin Premier. Arsenal na iya sarbo matsayinta na ɗayan a yau ɗin nan da zaran ta yi nasara gaban Chelsea, amma kusancewa Manchester City tana da kwantan wasa ɗaya. A wasannin La Liga na ƙasar Spain, ana can ana gogawa tsakanin Real Sociedad da Real de Madrid. A ɗazu-ɗazun nan an kammala karawa tsakanin Barcelona da Osasuna, sai Almeria da Elche. A wasannin Open kuna Madrid na wasan ƙwallon hannu na tennis, Alcaraz ɗan ƙasar Spain ya kai a zagaye na quarter final bayan da ya karkare Zverev da ci 2-6 6-2. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla, yanzu kuma sai takaitattun labarai.
A takaice, hukumomin ba da agaji na shirin fuskantar gagarumar kaurar jama'a yayin da 'yan gudun hijira da kuma 'yan kasashen waje da ke komawa gida sama da 800,000 ke guduwa daga kasar Sudan da yaƙi ya daidaita zuwa kasashe makwabta. A daidai lokacin da hukumomin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya da abokan hulɗa suke fuskantar matsanancin ƙarancin kuɗi. Kakakin hukumar kula da ayyukan jin kai ta OCHA, James Lark, ya ce zuwa safiyar yau Talata, tallafin haɗin gwiwa na dala biliyan 1.75 da aka nema don Sudan a shekarar nan ta 2023, kashi 14 cikin 100 ne kadai aka samu. Ma'ana Majalisar Dinkin Duniya da abokan hulɗa tana da giɓin dala biliyan 1.5. Karo na biyu a cikin mako guda, Rasha ta kai munanan hare-hare ta sama a sassan Ukraine, inda ta kashe mutane biyu. Duk da cewa Ukraine ta ce ta kakkaɓo makamai masu linzami 15 daga cikin 18 da Rasha ta harba mata. A safiyar jiya Litinin, an kashe 'yan Ukraine biyu tare da jikkata wasu su 40 a birnin Pavlograd da ke gabashin kasar, amma babu ɗaya daga cikin makaman da ya taɓa Kiev, babban birnin kasar, a cewar jami'ai.
Kuma saurare baki ɗaya, a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Da misali, karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda, sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, da kuma injiniyan mu ne Mr. Mark Charleston. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.